الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Juma'a al-akhirah hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 18 ga watan daya shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabili Rashad na Sheikhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata tsarin kwallo na duniya a yau tsari ne wanda yake haramtacce domin wasu abubuwa waɗanda sun saba ma shari'a wanda akwai bayyanar da al'aura saboda galibin ƴan kwallon cinyar su a bayyana take ita ko cinya al'aura ce haramun ne mumini ya bayyanar da cinye shi sannan kuma akwai caca a cikinta caca ko Allah ya haramta ta da nassina da Qur'ani sannan kuma akwai haddasa gaba da kiyayya tsakankanin jama'a tare da cewa kuma akwai tozartar da abu wanda yake na wajibi gabar lokacinsa misali kamar sallah don haka irin wannan kwallo ne wanda yake haramtacce kudaden da mutum yake samu ta wannan hanya kudade ne waɗanda suke haramtattu na'am ha wato ayat da malamai suke kafa hujja da ita na cewa da mai janaba da mai al'ada ba za su shiga masallaci ba lalle kasancewar babu wasu kuddilala an gane ku tun daga shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a ranar idi hatta da mata waɗanda suke masu al'ada su halarci masallacin idi iya abinda za su yi shine ya ce wa ya atazinnal musalla me ake nihi su kaurace ma sallah ba masallacin ba aka ce su kaurace ma don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka tafi akan cewa ba laifi bane ba su zauna a cikin masallaci sallah ita kadai ce abinda Allah ya haramta musu Na'am. Wai mace ce ce Allah ya mata rasuwa ba uwa ba uba sai ƴaƴanta sai mijinta. To anan mijinta yana da kashi ɗaya a bisa hudu. Idan an kasa hudu an ba shi kashin shi ɗaya, wannan kashi uku da ya rage ƴaƴanta za a raba ma namiji a ba shi linkin abin da aka ba mace. Dalili shi ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وبنجي تعالى يجي كو مزاجي كنا دا ربن أبند ما تنكو سكا متو سكا بري ندوكيا إن لم يكن لهن ولد إن باسدد أكو جيكا. An gane ko? Mace in dai tana da ɗa ko jika, in ba ta da ɗa ko jika, kenan Allah ya mata rasuwa, mijinta yana da rabin abinda ta mallaka na dukiya gaba ɗaya. Sai ya ce fa in kana lahunna waladun, in ku suna da ɗa ko jika, Ubangiji ta'ala ya ce falakum rubu'u, na gare ku, wato kashi ɗaya a bisa huɗu, mimma tarakna, daga cikin abin da suka bari gaba ɗaya na dukiya. Min ba'du wasiyyati yusina biha awdayn, bayan kenan an zartar da wasiyya in har sun yi, ko kuma bashi da yake kansu in an biya. Kenan abin da ya rage gaba ɗaya, abin da ya rage gaba ɗaya za a kasa kashi hudu a ba mijinta kashi ɗaya in tana da ɗa ko jika. Ko da ɗa ne wanda ta same shi ba ta hanyar da ya halatta ba, to daman matsayin ɗanta ne. An gane ku? Ko da ba ɗa bane ba na halak, misali ɗa ne wanda yake na zina, to mijinta iya abinda za a bashi kashi ɗaya a bisa hudu. In ku kwata-kwata ba ta da ɗa ko jika, kenan rabin dukiya za a bashi. Kenan in an kasa hudu an bashi kashi ɗaya, wannan kashi uku kenan ƴaƴanta za a raba ma. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin fasalin da ke bayani game da wato shine imani da alqada'u wal qadar, hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alqadarinsa. Wanda mun tsaya daidai gabar da wato malam yake faɗa, wala mahida anil qadaril maqduri, malam yace babu wata mabauda da mutum zai iya karkacewa ya labe gabarin alqadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda aka kaddara masa. Ba'ana duk abinda Allah ya kaddara ma bawa, to ban makawa sai ya same shi. Babu wata makarkata ko wata malaba ko wata mabauda da zai iya baudewa ya labe ya kauce ma abinda Allah ya kaddara masa, wannan kwata-kwata babu shi. Kuma wala yatajawazu ma khubba fil lawhil masduri, malam yace ba yadda za a yi bawa ya ketare ma abinda aka rubuta zai same shi, fil lawhil masdur, a cikin allo wanda yake abin rubutu shine Allahul Mahfuz. Tintini kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da shekara 50,000, Ubangiji ta'ala ya rubuta duk abin da zai gudana har izuwa kiyama, duk abin da zai samu bawa na alkhairi da na sharri, tintini Allah ya rubuta. Kamar yadda ya faɗa, alam ta alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allahi yasir, kuma haka ya faɗa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dukkan komai gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce mun kididdige shi, mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani, shine Allahul Mahfuz. shine anan malamin yace wala ya tajawuzu ba yadda za a yi bawa ya ketare ma hubba abinda aka rubuta tuntuni fil lawhil masdur wato a cikin allo wanda yake abin rubutu shine allahul mahfuz shine malamin yace arada mal alamu fa'iluhu kuma Allah shine ya nufaci duk abin da bayin shi suke aikatawa suna aikatawa ne karkashin irada da mashi'a ta Allah subhanahu wataala kamar yadda ya fada liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin shine yace arada mal alamu fa'iluhu Ubangiji mai girma da ɗaukaka shine ya nufaci abinda bayinsa wato suke aikatawa. Kenan duk abinda bawa ya aikata ne da nihin Allah subhanahu wa ta'ala kuma da mashi'ar shi. Sai ya ce walau asamahum inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba bayinsa tsaro da kariya. Lama khalafuhu to da basu saba umarninsa ba an gane ko inda ya so ya ga dama ya ba bayinsa tsaro da kariya ba wanda ya isa ya saba masa walau sha'a an yudi'uhu jami'an la'aba'uhu inda Allah ya so cewa bayinsa gaba daya su yi masa da'a la'aba'uhu tabbas da sun yi masa da'a gaba daya to amma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kasa bayin shi kashi biyu akwai bayi waɗanda suke masu yin tsantsar da'a zuwa ga Ubangijinsu wanda wannan kuma dace ne na Allah subhanahu wa ta'ala akwai bayin da su kuma kangararri ne banda saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su da wani aiki wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zamu tashi kenan gaba ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala khalaqa khalqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi qala Allahu ta'ala لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. Malam Allah ya ji kansa na faɗa khalaqal khalqa wa afa'alahum, wato Ubangiji mai girma da ɗaukaka shine ya halicci halittunsa gaba ɗaya, wa afa'alahum kuma ya halicci duk abin da suke aikatawa. Aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, mu da duk abin da muke aikatawa gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa: wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Kuma shi ya faɗa: Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ubangiji ta'ala shi ne mahaliccin dukkan komai gaba ɗaya, kuma shi mawakilci ne akan komai. Haka kuma ya faɗa a cikin suratul an'am: badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Ash-shahid wa khalaqa kulla shay. Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai gaba daya. To wannan gaba malan raddi ne yake, ko mu ce martani ne yake mayarwa akan Mu'tazila. Domin su Mu'tazila daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sun toge abinda bayi suke aikatawa, cewa duk abinda bayi suka aikata su ne suka aikata a karan kansu, ba Allah ba ne ba ya halicci aikinsu. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da wato Mu'tazila suka ɓace, suka kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. Su a iya aƙidarsu duk abin da bawa ya aikata ba Allah ba ne ba ya halicci wannan aiki nashi. Wanda kuma ɓangare na biyu sun yi inkarin martaba ta wato al-irada wal mashi'a, domin sun sanya cewa bawa yana da irada wadda take mustaqilla. Don haka suka ce in har wato nihi na Allah da nihi na bawa suka saba, suka ce abu in ya kasance nihi ne na bawa. To don haka wannan bangarori biyu daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar, wato Mu'tazila sun kauce ma tafarki madaidaici, domin su a iya aqidarsu abinda bayi suke aikatawa ba halitta bace ta Allah subhanahu wataala su ne suka aikata kayansu. To shi ko waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da mu da duk abinda muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wataala, tunda cai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, ai wa khalaqa ma ta'maluna, kuma shi ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Kuma kaga da yace Allahu khaliqu kulli shay, Ubangiji ta'ala shine mahaliccin dukkan komai, shine mahaliccin dukkan komai. Kaga anan da shay'un da kullu dukkanin kira ce aka yi ibafata zuwa na kira, wanda kuma siga ce daga cikin siyagul umum, babu wani abu wanda zai fita daga cikin wannan, shine mahaliccin dukkan komai. Kuma a aya wadda take cikin suratul an'am, cai wa khalaqa kulla shay, shine ya halicci dukkan komai. To dan haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Ka tabbatar a cikin zuciyarka ba tare da wani kai kawo cewa da kai da duk abin da kake aikatawa gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wataala. Wannan martaba ce daga cikin martabobi na imani da alkadarin Allah subhanahu wataala da hukuncinsa. Wanda imani da alkadarin Allah subhanahu wataala da hukuncinsa baya inganta sai ka gina shi akan waɗannan martabobi guda hudu kamar yadda bayani ya gabata. Martaba ta farko, kayi sani ka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala saninsa ya kiwaye da kowa da komai, ya san abu wanda ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance, ya san dukkan wani abu wanda yake samamme a cikin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu. Shi ne masanin duk wani abu wanda yake rashashe, duk wani abu da zai iya yiwuwa Allah yana sane da shi, duk abin da ba zai iya yiwuwa ba ma Allah yana sane da shi. Wannan ita ce martaba ta farko kenan al-ilm. Kai imanin cewa sanin Allah ya kiwaye kowa da komai, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, kuma ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Martaba ta biyu, kai imanin cewa Ubangiji ta'ala dukkan komai Allah ya rubuce shi, ya kididdige shi, ya tabbatar da shi a cikin littafinsa na Lauhul Mahfuz. Komai yana cikin wannan littafi a rubuce, daidai da motsa kafa da za ka yi kafin Allah ya halicci sammai da kasai da shekara 50, ya rubuta ya tabbatar da cewa bawansa wani a lokaci kaza zai motsa kafarsa. An gane ko? Kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin Sahihu Muslim, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'alal ma. Tintinin Allah ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu da shekara 50,000, a lokacin nan al-arshin sa yana kan ruwa. Kamar yadda kuma hadisi ne sahihi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Ubangiji ta'ala lokacin da ya halicci alkalami, alkalamin kudura, Ubangiji ta'ala ya ce masa in rubutu. Alkalamin ya ce ya Ubangiji na mi zan rubuta? Ubangiji ta'ala ya ce masa rubuta duk abin da zai wakana har izuwa kiyama. Take yanke alkalami ya gudana ya rubuce kowa da komai. Wannan ita ce martaba ta biyu kenan, sai mun yi imani cewa komai Allah subhanahu wataala ya rubuce shi. Daidai da ganyen icce bai isa ba ya fado face, tintini yana rubuce, kuma Allah yana sane da faduwarsa. Kamar yadda ya faɗa wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala ratibin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Martaba ta uku shine kai imani da cewa komai yana gudana ne da nihin Allah subhanahu wataala da mashi'arsa. Abinda Allah ya so shi yake wakana, duk abinda Allah bai so ba yadda za a yi ya kasance. Kamar yadda ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Martaba ta hudu shine kai imanin cewa dukkan kowa da komai halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To shine anan malam yace khalaqana khalqa wa af'alahu. Ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu wa af'alahum, kuma shi ya halicci dukkan ayyukan da suke aikatawa. Sai yace wa qaddara arzaqahum, kuma Ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayinsa arzikinsu. Lafazin arzaq jam'i ne na rizik. Idan aka ce arziki a aqidar ahlus sunna wal jamaa, kullu ma yuntafa bihi, duk abinda ake amfani da shi sunansa arziki. Da abinda zaka ci ka sha wannan arziki ne, tufafin da zaka saka a jikinka arziki ne. An gane ko? ba ana nihi arziki kawai tarin dukiya kamar yadda shine tunanin wasu daga cikin jama'a a yau. Idan aka ce arziki, duk abin da zaka amfana da shi sunan shi arziki. Wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a, sawa'an nahalaka ko na haram. Sabani su ga mu'tazila, su haram ba arziki bace ba. An gane ko ba arziki bane? In ka ci haram ba arzikin Allah ba ka ci. To a aqidar ahlus sunna wal jama'a, da halak da haram gaba ɗaya arziki ne, illa kasancewar wanda ya nemi arziki ta hanyar Allah ya halitta, to wannan ya kubuta. Wanda ya nemi arziki ta hanyar da bata halatta ba, wannan kuma hisabi ne ya lauta ma kansa. Allah ya kare ni. Shine yace wa qaddara arzaqahum, ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayinsa arzikin su, wa ajalahum kuma da kwanukan rayuwa, kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfa thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik thumma yursalu ilayhi almalak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 40 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wa shaqiyyun aw sa'id. Ash-shahid anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada, yake cewa lalle ɗayan ku akan tarar da halittarsa a cikin mahaifiyarsa. Manzon Allah yace kwana 40 yana dugon mani. Idan mani ya shiga cikin mahaifa, yakan kwashe kwana 40 a matsayinsa na mani, bai canza ba. Idan kwana 40 ta cika sai ya canza, sai ya koma wani dugon jini. Idan ya zama dugon jini sai ya kwashe kwana 40, sai ya rikide ya canza, sai ya koma wata guntuwar tsoka. Ita ma wannan guntuwar tsoka idan ta kwashe kwana 40 kenan an cike kwana 120. To a ran nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake daidaita halittar da a cikin cikin mahaifa. Da ɗaya ne ko biyu ne ko sama da biyu ne, namiji ne ko mace ce, a ran nan ake daidaita halitta a fitar da dukkan gabbai gaba daya. Ubangiji ta'ala sai ya turo mala'ika na musamman, sai a umarce shi cewa ya busa ma wannan dare. Idan ya busa masa rai, sai a umarce shi cewa ya rubuta wasu al'amurra hudu. Farko zai rubuta wato arzikin shi wannan da duk abin da zai ci zai amfana da shi har ya koma zuwa ga ubangijin shi kafin ya zo duniya an kididdige. Abu na biyu ajali, kwanukan rayuwa, shekaru da watanni da satuttuka da yini da awoyi da mintuna da sai wani gaba daya an kididdige. Abu na uku aikinsa da zai aikata a rayuwarsa na alkhairi da na sharri, gaba daya an kididdige an tabbatar. Na hudu shin matsiyaci ne dan wuta ko kuma ma'azurci ne dan aljanna, tintina an gama. To shine anan malam yace wa qaddara arzaqahum, ubangiji ta'ala ya kaddara wato arzikin su kenan, ya ba arzikin su gulgudu iya abinda mutum zai ci har ya koma zuwa ga ubangijinsa, ubangiji ta'ala ya kayyade. Wa ajalahum, da kwanukan rayuwa, sai yace ya hadi man ya sha'u bi rahmatihi, ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so shiryarsuwa bi rahmatihi, da jin kansa. Duk wanda ya daidaita akan wannan tafarki mai kyakki, to ya kubuta game da wani karfinsa da dabararsa da wani wayensa, a'a jin kai ne na Allah subhanahu wa ta'ala dace ne nashi. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmati, kuma Ubangiji ta'ala yana batar da wanda ya so batarwa da hikimarsa. Duk wanda kaga Allah ya batar da shi, to wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wataala, kuma hikima ce daga cikin hikimominsa. Domin matsayin Allah subhanahu wataala ya wuce a ce ya aikata wani abu wato dan wargi, ba dan wata hikima ba. kamar yadda ya faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha laha wa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ile wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma ba'ila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lilladhina kafaru minan nar a cikin suratul dukhan wa ma khalaqana as-samaawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamu kuma haka ya fada a fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wadannan ayoyi gaba daya suna tabbatar mana duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi akwai hikima a cikin sa matsayin sa ya wuce a ce yayi wani abu dan warki to dan haka duk wanda Allah ya batar da shi to akwai hikima wanda Allah ya shiryar da shi wannan kuma jin kai ne nashi kuma dace ne yama wannan bawa dan haka anan iya abin da yake kan mu shine godiya ga Allah subhanahu wataala da ya zabe mu ya azurta mu da wannan musulunci nawa suke raye a doren kasa a yau wanda adadin su ya lullunka adadin musulmi ubangiji ta'ala ya toshe basirar su ya kautar da su gabarin tafarkin sa wanda yake mai kekke to dan haka shine anan yace ya hadi man ya sha'u ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so shirye suwa bi rahmatihi wato da jin kansa wa yudillu man ya sha'u kuma yana batar da wanda ya so batarwa bi hikimatihi da hikimarsa wanda wannan gaba malan yana nihi ya tabbatar mana da wata qadiyya mai matukar muhimmanci cewa ubangiji subhanahu wataala adalin sarki ne baya zaluntar bayinsa daidai da misqala zarra kamar yadda ya haramta ma bayinsa zalunci amma kafin ya haramta musu zalunci sai da ya haramta ma kansa inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu haka yake cikin alhadisul qudsi hadisi yana cikin sahihu muslim hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina ku san da cewa ni na haramta ma kaina zalunci kuma na maida zalunci abin haramtawa ne tsakaninku fala tadhalimu kar junanku ya zalunci juna aka can yace mana wa ma rabbuka bi dhallamin lil abi ubangijinka ba mai zaluntar bayinsa ba kuma haka ya fada inna allaha la yuzlimu misqala zarra lalle ubangiji ta'ala baya zalunci daidai da nauyin jinkiya shi me yasa saboda kasancewar anan malan dan ya kakkabe ma bawa wani tunani da wata shubha wanda tana iya shigowa ta hanyar wasiwasi na shaytani mutun ya ringa ganin cewa to in har Allah ya riga ya rubuta cewa bayinsa ga waɗanda suke ɗan aljanna ga waɗanda suke ɗan wuta cewa kuma wato kamar misali abinda yake iya tsarsuwa a cikin tunanin wani na cewa in har cewa dukkan abinda bayi suke aikatawa a rubuce yake kafin su aikata an rubuta to a sababin me za a azabtar da wani wani kuma a ni'imtar da shi irin wannan tunani yana iya shigowa cikin tunanin cikin kwakwalwar wannan cikin zuciyar wani yayin tunanin cewa in har cewa tuntuna Allah ya rubuta ya hukunta abinda bayan shi za su aikata to menene hikima game da wani a azabtar da shi wani kuma a ni'imtar da shi to shine anan malam yace mana ya hadi man ya sha'u ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda ya so shirye suwa bi rahmatihi da jin kansa kenan anan ba wani kokarin mutum bane ba wani wayensa bane ba wata dabarar shi bace dace ne na Allah subhanahu wataala wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi kuma yana batar da wanda ya so batarwa da hikimarsa malan sai yazo da wannan aya la yusalu amma yafalu ubangiji ta'ala ba a tambayar sa game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna bayi sune ake tambaya in kai abu sai a tambaye ka me yasa kai abu kaza to amma Allah subhanahu wataala shi ba a tambayar shi kuma duk abin da yake akwai hikima a ciki shi yasa kenan anan bawa in ya samu kanshi akan wannan tafarki mai kekki musulunci to yayi godiya ga ubangijinsa subhanahu wataala zabi ne na Allah subhanahu wataala yayi masa shine sai mallan yake cewa qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle dukkan komai ubangiji ta'ala yace mun halicce shi ne bi qadar wato da alkadarin mu komai kenan mun bashi gwalgwado nan mallan ya fara koro dalilai waɗanda suke tabbatar mana da imani da alkadarin Allah subhanahu wataala da hukuncinsa an gane ko shine yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle dukkan komai ubangiji ta'ala yace mun halicce shi ne bi qadar wato da alkadari shine da gwalgwado kenan komai Allah subhanahu wataala ya saita shi ya gama komai lokaci kawai ake jira duk abu da ka sani Allah ya riga ya gama tun farkon duniya har zuwa kiyama duk abin da zai wakana tuntuni wannan alkalami ya rubuta ubangiji ta'ala ya kaddara komai ya gama kenan dan haka a matsayin ka na bawa duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri ka rungumi alkadari na ubangiji subhanahu wataala inna alkhairi ne kai godiya ga ubangijinka in wanda yake bai dace da kai bane ba na wata musiba to ka dau hakuri ka jimre ka koma zuwa ga ubangijinka subhanahu wataala kai imanin cewa wannan abu ba yadda za a yi ka kauce masa sai yace wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan komai faqaddarahu taqdira kuma ya kaddara shi kaddarawa ma'ana alkadarinsa ya gudana game da komai duk abin da Allah ya halitta ya riga ya bashi gulgudu an gane ku duk abin da zai aikata a rayuwarsa da duk abin da zai same shi na alkhairi da na sharri tuntuna Allah subhanahu wataala ya kaddara ya gama ita ma wannan aya wadda na cikin suratul furqan tana tabbatar mana imani game da alkadarin Allah subhanahu wataala tunda cai wa khalaqa kulla shay'in shine ya halicci dukkan komai faqaddarahu taqdira kuma ya kaddara shi kaddarawa ta musamman ma'ana alkadarin sa ya gudana game da abu duk abin da zai samu wannan halitta na alkhairi da na sharri gaba ɗaya Allah ya gama wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir ubangiji ta'ala yace ma asaba min musibatin fil ardi wato abinda ke samuwa na musiba a ban kasa wala fi anfusikum ko a karan kanku a cikin kawunanku ubangiji ta'ala yace ma asaba bai samu ba illa fi kitabin face yana tabbace a cikin littafi min qabli annabra'aha tun kafin mu halicci halittar kenan duk abinda yake samun bayi duk abinda yake faruwa na musiba a ban kasa kamar misali wata guguwa ko wani fari ko wata wani bala'i dai da Allah subhanahu wataala yake saukarwa ga bayinsa kenan abinda yake faruwa a ban kasa ko a karan kawunanku abinda yake samun bawa na talauci ko rashin lafiya ko wani tashin hankali furgici da tsoro to tuntuna Allah subhanahu wataala ya kaddara ya tabbatar da wannan abu a cikin littafi kafin ya halicci ita halittar shine yace ma asaba min musibatin fil ardi abinda ke samuwa na musiba a ban kasa bai samu ba wala fi anfusikum ko a kawunanku illa fi kitabin face yana tabbace a cikin littafi min qabli annabra'aha kafin mu halicci ita halittar kenan tuntuna Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz sai yace inna zalika 'ala allahi yasir kididdige duk abin da zai faru a ban kasa da duk abin da zai samu bayi na bala'i da musiba a gun Allah subhanahu wataala abu ne mai sauki kididdige waɗannan abubuwa abu ne mai sauki a gunsa wanda ɗanzu hadisi ya gabata na hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qaddarallahu maqadiral khalaiq, ko kuma kataballahu maqadiral khalaiq, Allah ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa kafin ya halicci samai da ƙasai da shekara 50,000 al'arshin sa yana kan ruwa. Kaga shine anan yace min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci halittar tuntuni mun kaddara duk abin da zai same ta. Wannan kaddarawa ku da shekara 50,000 kafin ahlicci halittu. Kaga anan idan bawa ya san da cewa duk abin da ya same shi na alkhairi ko na sharri ba yadda za a yi ya kauce masa, tuntuni Allah ya kaddara, to bawa zai samu nutsuwa. In na musiba ne, ya tabbata cewa Allah ne ya dora masa, kuma ba yadda za a yi ya kauce ma wannan abu. Zai dau hakuri ya samu ladan musiba, kuma zai koma zuwa ga Ubangijinsa ya kaskanta kai domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi wata rana yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas, yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffati as-suhuf aw kama qala. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya kai yaro, ina sanar da kai wasu kalimomi wanda in har ka kiyaye su to za su amfane ka. Manzo Allah yace masa, ka kiyaye Ubangijinka, Ubangiji ta'ala zai kiyaye ka. Kiyaye Allah subhanahu wata'ala shine tsara dokokinsa. Tsara dokokinsa shine ma'anar ihfazillah, abinda ya shar'anta maka ne ka kwatanta abinda ya hane ka ka hano. In kai haka yace ya fakka Ubangiji ta'ala zai kiyaye ka. Aljaza'u min jinsil amal, matukar bawa zai tsara dokar Allah subhanahu wata'ala, to Allah yayi alkawarin bashi tsaro da kariya. Sai yace ihfazillah, ka kiyaye Ubangijinka, ma'ana ka tsara dokokinsa, tajiduhu tujaha, za ka samu kiyayewa ta Allah gaba gare ka. Sai yake cewa idza sa'alta fas'alillah, idan za ka yi roko ka roki Ubangijinka. Wa idza ista'anta fasta'in billahi, in zaka nemi taimako da agaji ka nemi taimako da agaji na Ubangijinka. Sai yace wa alam, kai sani annal ummata, lalle al'umma gaba daya mutun da aljan tun farkon duniya har izuwa kiyama, law ijtama'at, inda za su yi hadin gwiwa, ala an yanfa'uka bi shay'in, akan su amfanar da kai da wani abu, lam yanfa'uka, sun yi kadan su amfanar da kai da komai, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, sai abinda Allah ya riga ya rubuta cewa naka ne. Duk duniya gaba ɗaya inda za su hadu akan cewa su janyo maka amfani daidai da kwayar zarra sun yi kadan, ba abinda zaka samu sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta zaka samu. Yace haka nan inda za su hadu akan cutar da kai da wani abu, sun yi kadan su cutar da kai, sai abinda Allah ya hukunta ya kaddara cewa zai same ka. Duk duniya mutun da aljan su yi hadin gwiwa akan cewa sai sun kulla maka makaru, sai sun cutar da kai, to sun yi kadan. In kaga abu ya same ka, to Allah ne ya kaddara maka. Manzo Allah sai yake cewa rufi'atil aqlamu, tuntuna an dauke alqalin ma wajaffati su, takaddu sun bushe, ma'ana duk abin da zai wakana tuntuna Allah ya riga ya hukunta. A wata riwaya manzo Allah yace masa, wa alam anna ma akhfaaka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yukhdi'aka, kai sani duk abin da ya kuskure maka bai zamanto ba zai same ka, duk abin da ya same ka kuma daman ma bai zamanto ba zai kure maka. Kena a musulunci ba maganar tsautsayi, cewa tsautsayi ya kawo shi. In kaga abu ya same ka, tuntuna Allah ya kaddara maka, kuma ba yanda za a yi ka kauce masa. In kaga baka samu ba, an gane ko to daman Allah bai kasa ba da kai. To in mutum ya tabbatar da wannan aqida a cikin zuciyarsa, to ya samu lafiya, zaka same shi hankalin shi a kwance, dan an yi rabo bai samu ba, hankalin shi ma baya tashi. kuma in wani abu na bala'i da musiba ya same shi ba zai tada hankali yayi kashin hakuri ya san abu ne Allah ya kaddara masa kuma zai nemi ladan wannan musiba kuma zai roki ubangijinsa domin ya yaye masa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam duk wanda Allah yayi nihin shiryar da shi sai Allah ya yalwata zuciyarsa lilislami domin karbar musulunci anan an ambaci zuciya da mahallin da take ciki shine kirji shine yace faman yuridillahu duk wanda Allah yayi nihi an yahdiyahu shiryar da shi yashrah sadrahu lilislam ubangiji ta'ala sai ya yalwata zuciyar shi domin karbar musulunci duk abin da za a gabatar masa na kira zuwa ga addinin Allah a saukake zai karba ba tare da wani jidali da wani ja'in sha wa man yurida an yudillahu wanda ko Allah yayi nihin fatar da shi yaj'al sadrahu dayyikan sai Allah ya maida zuciyar shi ta zaman tukunta tatta an gane ko harajan ta zaman to mai damuwa idan ana fada masa ci ana kiran shi zuwa gaskiya to zuciyar shi sai ta ringa takura yana kuntata to wannan wanda Allah yayi nihin batar da shi kenan kaga wannan yana nuna mana wanda kaga ya samu shiryuwa to Allah ne ya shiryar da shi wanda kaga ya bace Allah ne ya batar da shi kuma ya batar da shi saboda wata hikima dan haka wannan yana nuna mana komai yana gudana ne da nihin Allah subhanahu wa ta'ala kina wannan aya ita tana tabbatar da martaba ta almashi'a sai yace wa rawabnu umar abdullahi dan umar ya rawaito hadisin na cikin sahihu muslim anna jibrilu alaihi salam qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa mal iman menene hakikalin imani kana sai manzon Allah ya bashi amsar cewa antu umina billahi shine da zaka yi imani da ubangijinka ma'ana imani da Allah kai imani da samuwar sa kai imani da cewa shi kadai ya cancanta abauta masa wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir kai imani da ni da yini na karshe shine yinin alkiyama wa bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da alqadarin ubangiji alkhairin sa da sharrin sa ma'ana duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri kai imani cewa Allah ne ya kaddara maka maza Allah ya ce masa wannan shine hakikalin imani anan kenan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana mana rukunnan imani guda shida al-imanu billah al-imanu bil malaika al-imanu bil kutub al-imanu bil rusul al-imanu bil yawmil akhir al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi fa qala jibrilu alaihi salam sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadaqta kai gaskiya game da abin da ka faɗa malai yace in farada muslimu bi ikrajihi al-imamu muslim shi ya kadaita game da fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin sa dan haka wannan hadisi shine dalili akan imani da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yace wa bil qadari khairihi wa sharrihi shine yace wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa da sharrin sa ma'ana duk abin da ya same ka na dadi da wuya kai imanin cewa Allah ne ya kaddara maka wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa amantu bil qadari yace nayi imani da alkadarin ubangiji na khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa wa huluhi wa murrihi da mai zakin sa da mai dacin sa mai zaki shine abin da ya dace ma dabi'arka abin da kake so mai daci shine abin da kake ki kake kyama abin da Allah yake jarraba bawa na bala'i da musiba maza Allah yace gaba ɗaya nayi imani da shi illa kasancewar shi wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dhaif. Amma dole ne da abinda kake so, da abinda baka so, in ya same ka kai imani gaba ɗaya, Allah ne ya kaddara maka. Sai ya ce wa min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, yana daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, allazi allamahu al-Hasan ibn Ali, wanda ya koya ma jikansa shine al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Ya du'u bihi, ya ci gaba da yin wannan addu'a, fi kunutil witri, a cikin al-kunutu ta witri, shine yace wa qini sharra ma qadaita, ya ubangiji na ina roƙonka ka kare ni game da muguntar abin da ka hukunta. Kamar yadda farkon addu'ar shine Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini wasrif anni sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, har zuwa karshen ta. To shine yace a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib addu'ar da zai ringa yi a cikin al-kunutu tawtiri, shine kenan wa qini sharra ma qadaita, kare ni game da sharrin abinda ka hukunta. Kenan kaga wannan hadisi yana tabbatar mana duk abinda ya samu bawa na alkhairi da na sharri gaba ɗaya Allah ne ya hukunta masa. Sai yi imani ya tabbatar da cewa Allah ne ya hukunta masa, shine ya kaddara masa. Shine malam sai ya ce wala naj'alu, mu wato ahlus sunna wal jama'a, malam ya ce ba ma mai da qada Allah wa qadarahu, wato hukuncin Allah da alkadarinsa, hujjatan lana, mu ce shine hujjar mu, fi tarki awamirhi, game da barin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, da nisantar abubuwan da ya hani. An gane haramun ne ka kafa hujja da alkadarin Allah akan barin abinda Allah ya shar'anta maka kai, ka ce ai inda Allah ya so in yi da nayi, ko kuma ka aikata abinda Allah ya haramta ka ce ai Allah ne ya kaddara. Ba a kafa hujja da kadara wato akan aiki na sako ko akan barin abinda Allah ya wajabta ma bawa. Shine yace wala naj'alu, a aqidar mu ahlus sunna wal jama'a, ba ma maida qada Allah, hukuncin Allah, wa qadarahu, da alkadarinsa, hujjatan lana, mu ce wai shine hujjar mu, fi tarki awamirhi, game da barin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin sallah yayi ka ki tashi kai, idan an tambaye ka me yasa baka yi sallah ba, ka ce a inda Allah ya kaddara min ya da na tashi nayi. Wajtinabi nawahihi, ko kuma nisantar abinda Allah ya hani. Mutum ya yi sata a ce masa ya ce Allah ne ya kaddara min, to sai a yanke masa hannu, ya ce to me yasa ku yanke min hannu, ce yanke hannu ma Allah ne ya kaddara cewa ya maka. To ba a kafa hujja da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala akan barin abu wanda yake na wajibi ko kuma aikata abu wanda yake na haram. Malam ya ce bali yajibu, sanadi ya zama wajibi, an nu'mina, mu yi imani, wa na'lama, mu yi sani, mu tabbatar, anna lillahi alaina alhujja, lalle ubangijinmu yana da hujja akan mu, bi inzalil kutubi, an gane ko, game da littattafan da ya saukar, wa bi isatir rusuli, ko kuma wa ba'sihir rusula, da turo da manzanni, da wannan hujja ce akan mu. Allah ya saukar da littattafai, ya turo da manzanni, sun isar mana da saƙonsa, to wannan hujja ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akan mu. In mun yi masa da'a, aljanna ta zamanto makomar mu, Allah ya yi mana dace. In wanda ya kuskure ya juya masa baya, kuma wani ya zubillahi wuta, ita ce makomarsa, Allah ya kare mu. Qala Allahu ta'ala, ubangiji mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul nisa, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, da yace rusulan mubashirina wa mundirina, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, Allah ya turo manzanni suna masu bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya kaskata su, ya karbi sakon da suka zo da shi, yayi da'a ga ubangijinsa. kuma wa mundirina suna masu gargadi game da gidan wuta ga duk wanda ya karyatar da su yake karbar sakon da suka zo da shi sai yace li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangijin su bayan turo manzanni Allah ya yanke ma kowa hamzari tunda ya turo manzanni kuma ya saukar da littattafai in kai masa da'a aljanna ta zamanto makoma in ka bishire masa waliya zibillahi wuta ita ce makoma Allah ya kare mu sai yace wa na'lamu kuma malam yace mun yi sani anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ma amara bai taba umarnin bawansa wani ha ko ya hane shi game da wani abu illal mustaqi alil fi'li wa tar face an gane ko bai taba umarnin wani bawa daga cikin bayinsa ko ya hane shi daga wani abu illal mustaqi asigul gwadan abinda shi bawa zai iya ga aikata aikin ko kuma bari duk abinda Allah ya shar'anta mana na dokoki iya iyawar mu ji bai taba cewa mu yi kaza face ya san da cewa zamu iya wannan abu bai taba cewa mu dina kaza face ya san cewa zamu iya bari kinan da abinda aka ce kai da abinda aka ce ka bari gaba ɗaya an shar'anta maka doka ne daidai da iyawarka shine yace wa na'lamu mu mun yi sani mun tabbata annallahu subhanahu wa ta'ala lalle ubangiji mai girma da daukaka ma amara wana ha bai umarci bawansa ko ya hane shi illal mustaqi asiba wanda yake da iko lil fi'li ga abinda zai aikata wa tarki da abinda zai bari dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mi ya fada yake cewa salli qa'iman an gane ko ko kuma kafin mu je sai yace wa annahu lalle ubangiji mai girma da daukaka lam yujibir ahadan ala ma'siyati bai tilasa wani daga cikin bayinsa akan aiki na sako wannan raddi ne malam yake ga wato wata firka wata jama'a da ake kiransu alqadariyya wanda su sun tafi akan cewa duk abin da bawa yayi kawai tuka shi ne aiki in saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi ba zabin shi bane a tilasa shi ne akai su ne ake kiransu aljabariyya suka ce shi bawa wato wai tamkar gashin tsuntsu ne a inda iska take bugawa he yadda ta kada shi tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yadda ya juya ta in mi kai in aiki na da'a kai ba wani radin kanka bane ba wani zabin ka bane a tuka ka ne sa ka ne akai in aiki kai na sako a ba wani zabin ka bane a tila sa ka ne akai to shine annabi malam yace wa annahu lam yujibir ahadan ubangiji ta'ala bai tilasa wani daga cikin bayinsa alama asiyatin akan aiki na sako walaqarrahu kuma ubangiji ta'ala bai taba fakar da wani bawa daga cikin bayinsa ila tarki fa'a zuwa barin wani aiki wanda yake nada kenan anan abinda muke so mu gane dan adam yana da mashi'a ubangiji mai girma da daukaka yana da mashi'a illa kasancewar mashi'ar dan adam mai biya ce ga mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ubangiji ta'ala yake da irada nihi tumuma bayin shi ya ba mu nihi sai dai nihin mu mai biya ne ga nihin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa Allah ya bashi zabi ya turo manzanni ya saukar da littattafai suna masu bada albishir da gidan aljanna kuma suna masu tsoratarwa game da gidan wuta kenan kai bawa an baka zabi ka tsaya ka ga menene ya dace maka ka aikata ba a tilasa ka ba shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa kai sallah a tsaye in ba za ka iya yin sallah a tsaye kai a zaune in ba za ka iya yi a zaune wato kai a kwance to shine anan malam ya jiro waɗannan ayoyi yake cewa qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji ta'ala baya kallafa ma rai wani abu cewa tayi kaza ko ta bar kaza illa wus'aha face gulgulan ikonta duk abinda Allah yace kai ko ka bari daidai da iyawarka ne wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron ubangijinku gulgudan ikon ku ma'ana ku tsara dokokin sa abinda ya shar'anta muku nayi ku kwatanta abinda ya hane ku ku hanu mastata'tum gulgudan ikon ku shine maza Allah yace kai sallah a tsaye idan ba za ka iya yin sallah a tsaye kai a zaune idan ba za ka iya yin sallah a zaune manzon Allah yace kai a kwanci wa qala ta'ala ubangiji kenan waɗannan ayoyi suna nuna mana Allah subhanahu wata'ala bai tilasa bayin shi ba akan wani abu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau ubangiji ta'ala yace dukkan wata rai akan sakauta mata game da abin da ta aikata a rayuwarta na duniya alkhairi ko sharri la zulma al-yawma ubangiji ta'ala yace a yau fa babu zalunci ba maganar a tauye ma bawa lada ko kuma a dada masa laifin da ba nashi ba shine yace al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm dan haka wannan yana tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da bawa ya aikata na alkhairi ko na sharri danganta masa aikin shi ake an gane ko amma tare da cewa an san da cewa ubangiji subhanahu wataala shine ya halicci bayinsa kuma ya halicci abin da suke aikatawa amma in ka aikata aiki na alkhairi za a danganta maka in sharri ka aikata za a danganta maka domin ubangiji ta'ala shine khaliqul asbab wal musabbibat shine ya halicci sababi da abin sababawa shine kaga anan yace al yawma a yau kiyama ubangiji ta'ala yace tuji za kullu nafsin kowace rai akan sakauta mata bima kasabat game da abin da ta aikata kaga an danganta aikin izuwa gare ta sai yace la zulmal yawma ubangiji ta'ala yace a yau fa babu zalunci malam yace fadalla wannan aya ta yi nuni ala anna lil abdi fi'lan wa kasban lalle bawa yana da aiki nashi kuma yana da tsururi nashi yujza ala husnihi bisawab abasa kyakkyawan aikin shi za a sakauta masa da lada wa ala sayyihi bil iqab akan miyagun ayyukansa kuma za a sakauta masa da wata ukuba wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi alhali aikin nasa gaba daya kuma ya kasance ne ya tabbata da hukuncin Allah da alƙadarinsa an gane ko Allah ne ya hukunta shine ya kaddara amma Allah ya fahimtar da bawa ya bashi hidaya na cewa abu kaza alkhairi ne abu kaza sharri ne kenan ya tsaya ya zaba ma kansa inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura kuma shi ya fada wa hadaina hunna shi dai dan haka dai a takeice wannan fasali da malam yayi shi yana tabbatar mana iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa game da wannan babi na alqaba'u wal qadar wanda da yawa daga cikin jama'u sun kauce ma tafarki madaidaici akan wannan babi ina illa kawai mu san da cewa sanin Allah ya kiwaye kowa da komai komai Allah yana sanar da shi abu na biyu mu yi imani da cewa komai Allah subhanahu wataala ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafin sa na lauhul mahfuz abu na uku mu yi imani cewa komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wataala da ne shi abu na hudu mu yi sanin cewa mu da aikin mu gaba daya halitta ne na Allah subhanahu wataala duk wanda ya tabbatar da waɗannan abubuwa hudu to imaninsa da alƙadarin ubangiji subhanahu wataala ya inganta dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.